bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen wasu na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Far'a Niya Saroniya da Dalal a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a kuma su Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Alika zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan dalilin ziyara da jami'an Cibiyar tsaro ta kasa da ke Abuja suka kai jihar Bauchi da wakilai daga Jigari. A jamhuriyar Nijar kuma mabiya addinin Kiristani suka ce musulmi fatar cin gajiyar Ramadan da addu'o'i na musamman. Muna da shirin ciwon yamace da shirin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala da darussan Ramadan. Da farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Rundunar sojin kasar Chad ta ce an hallaka shugaba Idris Deby a wata fafatawa da ƴan tawaye wanda ya kawo ƙarshen shugabancinsa a wannan ƙasa ta yankin tsakiyar Afirka na tsawon shekaru 30 da yake bayani a gidan talabijin na gwamnati jiya Talata. Mai magana da yawun rundunar sojin ya ce Deby ya mutu ne sanadiyar raunuka da ya ji yayin da yake ziyartar sojojin da ke fagen daga. Wata kungiyar ƴan tawaye mai suna Dakarun Kawo Canji da haɗin kai a Chadi ta daɗa dannuwa daga arewacin ƙasar a ƴan kwanakin nan a ƙoƙarinta na dosar Njimena babban birnin ƙasar. An rushe gwamnati da majalisar dokokin ƙasar. Kuma mai magana da yawun rundunar sojin Azim Barbendo a Guna ya ce majalisar mulkin soja za ta jagoranci ƙasar na tsawon watanni 18, kuma ɗan marigayi shugaba Deby mai shekaru 37 Sir Muhammad Idris Deby Itino shine zai jagoranci majalisar ta mulkin soji. A halin da ake ciki dai, ofishin jakadancin Amurka a birnin Njimena ya umarci ma'aikatansa da su nemi mafaka ganin cewa ta yiwu a fuskanci tashin hankali. A jiya Talata an samu tsohon ɗan sandan Minneapolis Derek Chauvin da dukkan laifukan da ake tuhumarsa da su na kashe George Floyd kusan shekara guda da ta gabata. An tuhumi Chauvin da kisa ba da gangan ba, da kisan kai mataki na uku da kisan kai mataki na biyu. Bayan sauraron bahasi na ƙarshe a ranar Litinin, masu taimakawa alƙali yanke hukunci su 12 da suka haɗa da mutum 6 farar fata da kuma mutum 6 baƙaƙen fata. Sun shafe sa'o'i 6 suna tattauna kan bayanai daga shari'ar da aka shafe makonni 3 kafin su fito da hukuncin da suka yanke. A yayin tattaunawa ta ƙarshe, wani mai gabatar da ƙara ya zargi Chauvin da kashe Floyd, wanda baƙar fata Amurka ne, ta wajen sa masa gwiwa da ya yi kan wuya ya danne shi na tsawon sama da minti 9. Amma shi kuma wani lauya mai kare wanda ake zargi ya ce Floyd ya mutu ne sanadiyar abubuwan da suka haɗa da shaye-shayen ƙwayoyi. Kuma shi Chauvin ya yi amfani ne da irin dabarar da aka koya musu a aikin 'yan sanda wajen kama Floyd Day a watan Mayu a Minneapolis. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu haka adadin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 kullum a India ya kai ƙoƙoluwa na tarihi, yayin da ake ƙara samun hauhawar masu harbuwa da ya tilasta gwamnati ta ƙaƙaba sabbin dokokin kulle a manyan ɓangarori na ƙasar. Ministan Lafiya na India ya faɗa jiya Talata cewa akalla mutum 1,761 sun mutu a ranar Litinin, wanda ya ƙara adadin waɗanda suka mutu zuwa sama da 180,500, da shine adadi na hudu na yawan waɗanda suka mutu a duniya. Ƙwararru a harkar lafiya da ma jami'an gwamnati sun yi amanna cewa adadin waɗanda suka mutu ya haura waɗanda aka irga a hukumance. Yawancin manyan birane sun ba da rahoton binne mutane da yawa da ake alakanta da COVID-19 waɗanda suka haura adadin hukuma sosai. Sabon zagayen waɗanda suke kamuwa da coronavirus ya auka a ƙasar ta biyu mafi girma a duniya, bayan ta sassauta dokokin kulle a watan Fabrairu, biyo bayan raguwar waɗanda suka harbu a watanni da dama a jere a ƙoƙarin kare rugujewar tsarin lafiyarta. New Delhi, babban birnin ƙasar India, ya ƙaƙaba dokokin kulle na tsawon mako guda a ranar Litinin. Majalisar dokokin Pakistan ta fara muhawara jiya Talata kan ko za a umarci jakadan Faransa ya bar ƙasar ko a'a, biyo bayan wani zanen barkwanci da aka yi a Faransa na takalar Islama. Wannan kudurin doka da aka duba yiwuwar bullo da shi ya biyo bayan cimma jituwa da aka yi tsakanin gwamnatin Prime Minister Imran Khan da shugabannin jam'iyyar masu kaifin kishin Islama ta Tehreek-e-Labbaik Pakistan TLP a takaice. dan a samu kwanciyar hankali mai an shafa kwanaki ana fama da tashin hankali wanda ya kai ga mace-mace a zanga-zangar nuna rashin amincewa da manufofin Faransa. Jam'iyyar ta TLP da ta amince da janye zanga-zangar da take yi a fadin kasar a cewar ministan cikin gida Sheikh Rashid Ahmad. Ahmad ya kara da cewa dukkan kararraki da aka yi rajista kan kungiyar masu fafutuka karkashin dokokin yaki da ta'addanci saboda shigar su cikin zanga-zangar tashin hankali ta baya-bayan nan su ma za a janye su. Ta ƙarshe wani babban jami'in sojin Amurka ya faɗa majalisar dokokin Amurka cewa Amurka za ta gamu da cikas sosai idan har za ta koma Afghanistan ko da a takaice don tunkara sabuwar barazana ta ta'addanci da zarar sojojin sun kammala shirin janye Dakaru daga kasar. Gargaɗin na jiya Talata daga kwamandan sojin Amurka a gabas ta tsakiya da wasu sassan kudancin Asiya yana zuwa ne yayin da masu shiri na sojojin suke ci gaba da aiki kan yadda za su dawo da gaba ɗaya sojojin 2,500 zuwa 3,500 da ke Afghanistan daga watan gobe wanda zai kawo ƙarshen yakin shekaru 20. Ba na so nuna yana da sauki, ba zan iya yin gaba gadi in ce abu ne mai sauki ba. Babban kwamandan sojin Amurka General Kenneth McKenzie Jr. ya shaida wa kwamitin kula da harkokin soji na majalisar wakilan Amurka kan yiwuwar bukatar ayyukan ta'addanci nan gaba.
Labarin duniya aka saurara, yanzu zamu shiga babin rahotanni. Jami'ai daga cibiyar horarwa kan dabarun tsaro ta Najeriya da ke Abuja sun ziyarci jihar Bauchi a arewa maso gabashin Najeriya da ya fama da illar ta'addancin 'yan Boko Haram. Tawaggar mai mutum 50 da ke tare da wakilai daga Senegal da Gambia ta duba lamuran tsaro a jihar Bauchi da dama jihar ba ta cikin jihohi uku mafiya illar ta'addanci ko kuma waɗanda suka fi fama da ta'addanci a yankin arewa maso gabas da suka hada da Adamawa, Borno da Yobe. Daga Bauchi ga rahoton Abdulwahab Muhammad.
A jawabin da ta gabatar a fadar gwamnatin jihar Bauchi, jagorar tawagar Mrs. Emiloye Oyeyele ta ce bisa la'akari da nasarori da gwamna Bala Kaura ya cimmawa ne a fannin tsaro da zaman lafiya ya ba su ƙarfin gwiwar zuwa jihar don yin nazari game da dabarun hanyoyin da gwamnati ke bi. Musa Adedoyin Adetuberu yana daga cikin waɗanda suka kawo ziyarar. Na tambaye shi cikin harshen Hausa ƙarin bayani kan wannan batu.
Sunana Adedoyin Adetuberu. To wanda kuke gani a nan tare da mu ɗalibai ne daga jami'a ta babba ta tsaro na ƙasar Najeriya daga Abuja. Mun kawo ziyara ne wurin gwamnan Bauchi da mutanen Bauchi.
Kunga kun ce a jawabin da aka gabatar jihar Bauchi tana daga cikin jihohin da yake akwai zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wasu abubuwa ne kuka lura da shi kuka bata wannan wato maki?
To an ga tsari da gwamnati suka kafa a harkar tsaro da zaman lafiya a jihar Bauchi. Mun ga yanda gwamna yake kokari ya aikatar da ayyukan da za su kawo ci gaba da zaman lafiya cikin jama'a. Shi yasa muka zo mu ji yanda yake irin wayannan ayyukan da matsaloli da aka fuskanta da ake fuskanta da kuma abubuwa dai da yake yi wanda suka kawo zaman lafiya a kasar gaba.
Dan na fahimce ka wannan ko kuma mutane akwai wasu ƴan kasashen waje wannan kamar hadaka ne ake ko kuma yana?
Eh to maganar tsaro dama kasan kusan gaba ɗaya ana hada kai ne da kasashe da suka kewaye kasar Najeriya saboda a samu haɗin kai da ci gaba.
Gwamna Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya bayyana jin daɗinsa game da wannan ziyara da tawagar masana harkokin tsaron suka kawo jihar Bauchi, sannan ya buƙaci takwarorinsa da su mai da hankali ga batun tsaro.
To muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala bayan yabo da kuma bamu namba na ganin cewa mu a jihance muna aiki da al'ummarmu da sarakunan mu da shugabannin mu ba ni kadai gwamna ba inda ya kasance mun kawo maslaha wajen tsaro to wannan zai da ba mu karfin gwiwa mun ga cewa ba mu ne muke ba Allah ne yake na farko kuma su jami'an tsaro suna kokari a jihar Bauchi wannan number wasu zai je ba wuri na a matsayin na gwamna ba don gaskiya suna kokari muna amfani da kadan muna aiki da yawa kuma muna ganin wannan lalle addu'a ne na bayin Allah da kuma yana su shugabannin mu suka ba mu hadin kai da yan siyasar mu ba tare da nuna bambancin addini ko na siyasa ko na wani gefanci ba shi ya kawo mana wannan ina kiran sauran jihohi su koyi da zaman lafiya da mutane idan aka zo mu a matsayin mu na yan siyasa da aka zabe mu zaman mu ba na dindindin bane abinda zamu iya yi shine mu bar tubura masu kyau ko turaka masu kyau wanda zai kasance mun zauna lafiya da wanda muka samu
Abdulwahab Muhammad mai da Amurka daga Bauchi a Najeriya
a jamhuriyar Nijar mabiya addinin Krista sun taya musulmi murnar azumin Ramadan da bukatar musulmi su yi amfani da damar wajen taya kasa da addu'ar samun dorewar salama daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako
a daidai lokacin da musulmin kasashen duniya ke ci gaba da dannawa a cikin wata azumin Ramadan na shekara ta 1442
ta kalandar addinin Islamiyya Kiristoci ne a jamhuriyar Nijar suka wa musulmi fatan alkhairi tare da kira gare su da su yi amfani da wannan damar ta azumi domin yi wa kasar da magabatanta addu'o'i kamar yadda za ku ji daga bakin shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar Kiristoci ta birnin Kwanni Pasto Abubakar Musa
muna ma su wayen mu yanda mun fatan alheri da yake azumi ne na neman gafara na neman mu dawo ga Ubangiji mu nemi tsarkakewa ga Ubangiji to muna musu fatan alheri muna fatan kuma wannan wata da wata na rahama na jin kai ga kasamu baki daya kuma muna bukatar Ubangiji ya dibo wannan kasa cikin albarkarsa cikin wuratarsa cikin ni'imarsa cikin rahamarsa bane muke fata ayi azumi cikin kwanciyar hankali kuma wana azumi ya kawo mana kwanciyar hankali a wannan kasa ya kawo mana zaman lafiya ya kawo mana albarka kuma wana azumi da ana yi ayi ci gaba da addu'a domin su shugabanni wanda suke sabi su suke matsayi wanda Ubangiji ya ba su a yanzu ayi addu'a domin su Ubangiji ya taimake su su yi jagoranci bisa ga adalci su yi komai bisa gaskiya ta Ubangiji ayi addu'a kuma domin su Ubangiji ya kula da su ya tsare su ya kiyaye su
a nasa bangare Malam Muhammadu dan waziwa shugaban kungiyar hadin kan mabambanta addinai sidir reshen birnin Kwanni cewa yayi wannan fata alkhairi da kristoci cewa musulmi yana nuna irin yanda ake zamne cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali a jamhuriyar Nijar tsakanin musulmi da kristoci
idan kirista sun ce suna taya mu murnar shigowar ramadanu sai mu ce alhamdulillah mun yi godiya kwarai wannan abu ne mai kyau wanda kullun idan hanya ana son ta bude zaman lafiya sai kowane yana ganin girman wani wanda yace ma wani na taya ka murna abinda ya saka gare ka kinan ga zahiri ana ganin insha Allah wannan babban masoyin ka nai kinan mukan mu idan lokaci ya kama suka yi sallar suke yi irin kristimatin nan mukan samu halarta har inda suke mu zo mu gaida su mu taya su mu ce lalle mun ji dadin da Allah ba ku ikon kun kai wannan hidima ku kun ka kare lahiya tunda annabi sallallahu alaihi wasallama an gani ya zauna da yahudawa da nasarawa da ma hawan da ba su da addini kuma shina addini suranan ba su addini kuma yana zama tare da suwa har Allah ya sa ya koma gidan rahama kuma haka na baya ne su ma haka suka zauna tare da wadansu wanda ba su da ko addini
bangarorin guda biyu sun saba ma a wadansu shekaru da suka shudi gudanar da budin baki da shan ruwa tare a lokacin azumin Ramadan abinda ba zai samu ba a wannan shekarar ta bana sanadiyar allubar coronavirus Haruna Mamman Bako ne birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar
Muryar Amurka ke sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yamace tare da ni Aisha Mu'azu. shirin ciwon yamaci a yau ya karbi bakoncin Hajiya Amina Ahmad mai aikin sasanta al'umma kuma yar kungiyar Shida rashin jihar Plateau da Hajiya Rukiya Usman shahararriyar yar jarida waɗanda tare za mu tattauna a game da kalubalolin da mata suke fuskanta duk ko da irin cigaban da ake gani mata sun samu a fannonin rayuwa daban-daban sauraro lafiya Hajiya Rukiya duba ga irin cigaban da mata suka samu a fannonin rayuwa daban-daban wasu suna gani cewa har yanzu wasu mata suna fuskantar cin zarafi duk da cigaba da aka samu duk da aka mata suna fuskantar kalubale da dama a fanni daban-daban na rayuwarsu ta fannin wurin aiki duk inda aka ce mace tana shugabanci akwai maza da suke aiki a ƙarƙashin suna ganin su ya kamata a bawa daman ba mace ba don haka za su yi duk iya kokarin su kokkata mata su bakanta mata su bata mata suna ko su tabbatar da cewa ta gaza a wannan daman da aka bata da wannan makamin da aka bata idan an nuna da cewa mace tana da rauni kuma a yawancin lokuta ba haka ba ne wasu lokutan ma abin da mace za ta yi namiji bai iya yin su saboda jajircewa shi yasa Allah ya sa su ne a gaban iyaye wanda za su haifi ya'ya kuma su yi ne wasu kuma su ba su tarbiyya wanda mazan ba za su iya ba a yawancin lokuta shi yasa mazan suna ganin adalci sun kasa matan su ba su a gida wurin aiki ba na su ba wannan kalubale ɗaya kenan idan aka zo kuma ta fannin zamantakewa yau da gobe ko a ce wurin abin da ya shafi auratayya za a gani cewa maza da yawa ba su so su bar matan su ma yi nan da nan saboda suna tunanin idan ta yi nan da nan za ta je ta yi ba daidai ba ko kuma za ta je ta gamu da wani irin da ya su dai ba su kwanciyar hankali to don haka sai suna ɗauka suna amfani da wannan daman suna cin zarafin mata saboda su sun sani dai idan suka fita waje sai su gan kamar matan ma idan suka fita hakan su ma suke yi sun so kuma zato ne irin abin na zuwa a kan su dai sai su ce ai abu haka ba fa zai iya faruwa to tun kan ya faru ma su zuciya ga ayyana musu da cewa ya faru sai kuma an sa matan a gaba su kuma a gidajen su gaba da su kasa samun sakewa to ba ma ta fannin mazan kaɗai ba akwai matsalar da ake samu na a ce ko uwar miji ko ƴan uwan miji sun za su iya suna bata ma ita mace suna a gurin mijinta ko su bata yanayinta a gurin mijinta yadda mijin zai dama yana jin yana jan haushinta haka kawai ba da nuni zai iya yana dukanta yana gaya mata bakakin maganganu baya sakewa da ita a matsayin shi da mijinta a gida in ya zo ma sai ya zo kamar wani abin nan bariki aka shigo ba zai dariya da ita ba ba zai kira da ita ba ba zai sake da ita ba kwata-kwata to wannan ma duk yana cikin tsarin cin zarafin da ake magana kuma uba ma a zo fannin dukan ma matarsu ina ganin dai aure dai ba wasa bane duk abin da mace dai za ta ma mijinta dai duk laifin ne sai ga gare ya zauna da ita ya mata magana a cikin natsuwa da hankali ba tunda za a gane tunda sun yarda da cewa mata muna kasance ne an yarda duk dai addini da ya ga tsara yarda kowane bangare da mazan da matan duk Allah ya dora kowa inda ya kamata amma dai saboda yanayin zamanin da muke ciki yanzu da kuma tunani da mutane especially ta fannin al'ada a ce kawai abin a kasan namiji take ko kuma duk an yarda da wannan tunanin mata da ya kuma sun yarda da hakan sun zauna sai dai tunda ba su yarda da hakan ba ba su samu zaman lafiya a gidajen su to irin wannan tunanin ma yana kawo matsala shi ma mu Hajiya Amina wani irin kalubale kuke fuskanta a bangaren kungiyar Kuta Fida ina aiki wajen ci gaban mata da kuma kwato musu hakokin su inda aka dane su misali mukan je kotu mu buma mata haƙƙin su wajen misali idan an ma yarinya ko babban mace fade ko an ci zarafin ta ta hanyoyi daban-daban mukan je kotu mu tabbatar cewa an fitar musu da haƙƙin su wannan abu yana da kalubale wajen yin shi wajen buma mata haƙƙin su da farko kalubalen da muke fuskanta shine daga su kansu matan wani lokaci sai sun zo da kansu sun sanar mana ko kuma al'umma su ta zo ta sanar mana akan irin cin zarafin da ake musu wataƙila a gidajen su ne tare da mazajen su da sauran abokan zaman su wani lokaci kuma yara ƙanana ne idan aka ci zarafin su idan aka kawo mana rahoto kungiyar mu mukan bi idan na zuwa aje kotu ne don a kwato mu mace haƙƙin ta mukan je idan kuma abin da ya kama na sasantawa ne tsakanin matan da mutane da suka samu damuwoyi tsakanin su mukan zauna mu sasanta amma ta inda muka fi samun kalubale shine wajen zuwa kotu a kwato haƙƙin mata wani lokaci sai kun fara bin yanayin yanda za a kwato mace haƙƙinta daga baya sai ta dace ita ta janye ta fasa haka barin idan aka ce ya shafi fadi sai ta janye saboda wata kila idan ka dubi kai bincike ne sai sai samu ana kuma ta barazana wajen cewa idan ta ci gaba da bin wannan haƙin nata akwai wani barazana da take fuskanta wani lokacin kuma akan shigo mata da addini da al'adu a zo a gaggaya mata maganganu yanda za a canja mata tunaninta wajen da haƙin ta sai a canja mata tunaninta ta fara cewa ita ta bar mutum da Allah ko kuma ta gaba shi ma da amfani bin haƙin to ta inda nake samun kalubale kenan sannan kuma wani lokacin kalubalen yakan faru ne tun daga shi kotun ma sai kaga an je ko a baya a karbi cin hanci da rashawa sai kaga ana wasa da hankulan mutane wajen ganin cewa an yanke hukunci domin a kwato mace haƙinta wani lokacin kafin a je kotu daga wajen jami'an tsaro ma mukan fuskanci irin wa'annan wajen idan aka kawo wani ƙara misali wajen jami'an tsaro sukan ce ku koma gida ku sasanta wannan damuwa ne na gida da za a sasanta wani lokacin ba damuwa bane na gida damuwa ne da ya kamata a hukunta mai laifi domin idan aka hukunta mai laifi da farko mai laifin nan yakan tsorata da sake aikata irin wancan laifi kuma yakan iya zama izina ma ga wani wanda yake da niyyar aikatawa ko kuma yana aikatawa a wani waje amma ba a kama shi ba idan ya ga an yanke hukunci to yakan ji tsoron ƙara aikata irin wa'annan laifukan don domin zai ji tsoron kada a kama shi a yanke mishi hukunci mai kama da haka
har yanzu na dawo gare ki ana maganar daidaito a bangaren mata a fannin aiki wanda wasu suke tankarin wannan yunkuri kina gani abu ne mai yiwuwa
ba a ce mace ta hada kanta da miji ba a ko ta ci ko ta so dai shine shugaban gida dole ta bashi girman shi ta mutunta shi ta bashi daman shi ba a ce ta daidai da wuce ba amma dai duk da haka ko ta zan ba a ba sa ganin haka tana azizin iko da Allah ya ba su ko ce wannan matsayi da Allah tana amfani da shi ta hanyar da ba daidai ba tana cin zarafin matan su su dake su su zage su su hana su abubuwan rayuwa na yau da gobe wanda ko addini ma ya dora da cewa dole namiji zai mamace ko kuma ya nuna mata ma ita ba ta isa ba ko a gaban mutane a waje zai iya maye mata abin da ya ga dama don ya kaskanta ta domin na cewa shi wani ne to wannan ma duk yana cikin matsala uwa uba kuma a sake zuwan gefen abin da ya shafi fannin al'adu ana amfani da al'ada sosai ana cutar mata ana kuma fakewa da addini a shigo da al'ada ana cin zarafin mata akan wannan abu sai a dauko al'ada a ce ai al'ada ne ya ce kaza sai a dan fake da wani dan abin da aka faɗa fannin addini sai a dore da shi sai a naka sama ta a hana shi gaba to duk wannan abin da cin zarafin da ake yi sai kuma naka sama ta da ake yi yake ƙara sa kai gaban mata a duniya baya tasiri sosai ko ba a samu mata da yawa a matsayin da ya kamata a ce an same su kamar magana Kamala Harris da aka sa kwanan da shi kuma abin da shugaban kasar Amurka ba shugaba ba vice president to kin gani da shi akwai mata da yawa da za su iya rike wannan matsalar amma dai ana musu kallon cewa suna da rauni ana kallon cewa duk mace ya kamata a gidan mijinta take tana kitchen tana girki ta share ta tashi ta yi wanke-wanke ta yi shara kuma da ƴaƴa ta hayayyafa shine ake ganin abin da ya kamata mace ta ci amma duk da ta ce ba da ci ta nuna cewa za ta yi suna cin nasara suna cin burin su amma dai in ka baki labarin abubuwa da malubalan da suka fuskanta kafin suka isa nan sai ganin da cewa an samu matsala sosai amma sun jajirce ne sun tsaya ba kowa bane yake da wannan da ke zuciya a cikin mata
Hajja Amina na za ki dora akan abin da ta ce
daga lokacin da aka fara fitar wato haƙƙin mata zuwa yanzu akwai kalubale masu yawa kalubalen kuwa ya danganta da irin yanayin yanda muka samu kanmu a ciki ne daga al'adunmu da sauransu ko da yake a duniya baki daya ba wai a yankin Afirka ko kuma a Najeriya bane kadai akwai kalubale wajen wato haƙƙin mata saboda orientation da sauransu wani lokaci fassara ne bisa ga yanda mutum ya fahimci addini domin addinonin nan guda biyu da suka fuffuce a duniya islama da christianity ya zo mana da maganganu da yawa akan mata ya danganta da yanda ka fahimci abu amma bisa ga fahimtar da ya zama shine kamar general narrative da yake da aka fahimta shine cewa namiji shine yana kan mace namiji shine gaba namiji shine shugaba namiji ne kamata ya mai shi to saboda irin wancan tunanin da kuma fahimtar mu ga addini saboda
da wayannan dalilai sai ana ganin cewa dukkan abin da namiji yayi daidai ne ko wajen shawara ne ko kuma a aikace wajen aiki
kuma sauraro gashi mun dauko gangara sai dai kuma lokaci ya ci mana amma idan Allah ya ara mana rai za mu dora daga inda muka tsaya a makon gobe a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Hajiya Amina Ahmad da Hajiya Rukiya Usman sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya
awul garba kawo mana sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru
na wannan makon ne da jaridar Afriya TV an ga sanarwa ta mana cewa uwar gidan tsohon shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru ta kwance dama a birnin Dakar babban birnin kasar Senegal anda suka samu mafakan siyasa ya kuma da shekaru 30 kenan da marigajiya Germain Ayew din take kasar ta Senegal da mita gidawa kasar ta aihuwa sabila da gwamnatin Paul Biya ta ji maido da gawar mijin nata Amadou Ayew gida Kamaru kuma a matsayin sa na farkon shugaban kasar wanda ya kafa mulki daga hannun Turawa mulkin Maluku a shekarar 1960 a halin yanzu dai marigayyar zamu zo idanu mu gani ko za a kwance da ita ne a gefen kushewar mijinta ko kuma za a miro ne da ita kasar Jamhuriyar Kamaru jaridar Karara kuma ta mana cewar babban kotun koli na kasar Jamhuriyar Kamaru ta umarci a cigaba da bincike barakalar da marigayi Mendoza yayi a yayin da yake jagorantar babban watashin talabijin din kasar Jamhuriyar Kamaru da radio balakan gwamnatin kasar yayin da ɗan uwansa su kuma suke kokarin gudanar da waɗansu bukukuwa na jana'izar marigayin Mendoza wanda ya kwashe sama da shekaru 5 a gidan kasan kasar domin ana tuhumarsa da almundahana da maƙudan kuɗaɗe na kasar Jamhuriyar Kamaru yayin da yake cikin gudanar da aikin sa jaridar Guardian Post kuma ta ce an gudanar da jana'izar tsohon babban limamin cocin katolika na kasar Kamaru kuma tsohon dan adawan kasar Christian Cardinal Tuni wanda ya taka rawar gani wajen tirsasawa gwamnatin shugaba Biya da ta amince da demokradiya mai jam'iyyu da dama a kasar a yayin da a dacin da gwamnatin ta Paul Biya take bin turbar demokradiya baya ɗaya tilo a fadin kasar ta Jamhuriyar Kamaru zamu kammala sharhin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Mutation wanda ita kuma ta kwarmata mana cewar tsohon ministan hasken wutar lantarki da ruwan sha na kasar Jamhuriyar Kamaru a Tangara kuma wanda yayi shiga bultu ya shiga kasar Najeriya kuma aka danko shi a botin kasar ta Najeriya yau shekaru 5 kenan da suka shuɗe yayin da yake neman arcewa ana kokarin yi masa bincikin babu na waɗansu maƙudan kuɗaɗe waɗanda ya yi rubuci a kansu har yanzu dai hukumar shari'a ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta ji kulawa da shi yana gidan yari yana zaman dishan kan haka ne lauyinsa suka ce wannan cin zarafin bin adama ne Muhammad Awul Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru
lokaci yayi na darussan Ramadan
sunana Ibrahim Muhammad Duguri shugaban majalisar malamai ta Abuja ina son yin amfani da wannan dama wajen jawo hankulan mu dangane da muhimmancin karatun Alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na Ramadana wanda yake mai daraja mu sani cewa Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan littafi nasa ne na Alkur'ani zuwa ga annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin watan Ramadana wato daga Lauhul Mahfuz zuwa saman duniya sannan aka ci gaba da wahayinsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a har lokacin da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato karbi rayuwarsa sannan mu sani cewa duk mutumin da ya lizimci Alkur'ani wajen karanta shi da sauraron sa da daukan dawainiyar masu yi masa hidima wato ma'ana shi ma ya shiga cikin masu yi masa hidima din kenan to Allah madaukakin sarki zai ciyar da rayuwarsa gaba a nan duniya kuma zai tsare masa rayuwarsa har zuwa lahira wato ma'ana yake kyakkyawar cikawa sannan kuma Allah madaukakin sarki ba zai kunyata bayan sa ba wato ma'ana zuriyarsa Allah madaukakin sarki zai tayar da wasu masu yi wa alqur'anin hidima gaba daya sai a guri tare a tsira tare wato ma'ana a samu rahamar ubangiji wato shine aljanna muna fata Allah kai mana baiwa da samun aljanna sannan kuma koda ma mutum bai samu damar iya karatun ba kansa shi kansa to idan yana tsayawa ya saurara daga waninsa wato ma'ana maluma da kuma karatuttuka daban-daban to shi ma Allah zai bashi lada don Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci daya daga cikin sahabbansa wato Abdullahi bin Mas'ud cewa ya karanta masa alqur'ani kuma ya karanta masa alqur'ani annabi ya godiya kasancewar shi ma ya saurara daga waninsa duk da shi aka sauka masa alqur'ani amma ganin ladan da ake ba ma waɗanda ke tsayawa su ji karatun alqur'ani su saurara su yi aiki da shi to annabi ya sha'awar samun wannan lada balle kuma mu akwai bukatar cewa koda mun iya karatun ma mu tsaya mu saurara balle kuma muna koyo ne mu yi ta saurara daga bakunan maluma daban-daban muna fatan Allah ya sa alqur'ani ya zamo shiriya a gare mu da kuma jagoran mu zuwa samun rahmar Allah
mu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka ni Nasiru da Malika da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum